sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Ban sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan la'asariya. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri namu na yau Litinin 22 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Maryam da kanin labarai.
Kungiyar agajin Red Cross ta kasa da kasa da ake kira IFRC a takaici da ta Red Crescent na yin kira a taimaka musu da dala miliyan 9.4 don dakile yaduwar annobar Ebola a fadin yankin Afirka ta Yamma. Amurka na gab da samun adadin mace-mace rabin miliyan sakamakon cutar COVID-19 da karin mace-mace da ke da alaka da coronavirus fiye da kowace kasa, a cewar jami'ar Johns Hopkins. Wasu da ake kyautata zato mayakan IS ne a arewa maso yammacin Pakistan sun kashe wasu mata hudu da ke aiki da wata kungiya mai zaman kanta a jiya Lahadi.
Kanan labaran duniyar kenan aka saurara. Bayan kashin farko na labaran duniya, a cikin shirin za ku ji cewa babban hafsan sojin Najeriya ya kai ziyara a Borno domin karfafa gwiwar sojojin kasar da ke yaki da Boko Haram.
Da can sai ka samu sojojin sama da kasa ba su cika aiki tare ba, amma yanzu tunda muka kyauna za ka samu kusan kullum tare muke komi. Yanzu ka san muna Sambisa, amma ka gama clearance Sambisa za mu shiga duk abin da ya kama har lecture.
A jamhuriyar Niger kuma, yayin da masu sa ido na kasar waje yake yabawa zaben da aka yi na zagaye na biyu a jiya, wasu kuma ƴan kasar sun bayyana wasu kurakuran da aka tabka.
Da katinka da komi amma ba za ka iya yin zabe ba. A yanzu ma akwai kurakurai bisa kan horo na ƴan cikin mambobi na biro. Saboda in kika tsaya kika lura kika gani, akwai bururukan da in ka shiga sai ka ce kasuwa ce ake ci.
Muna kuma dauke da wata tattaunawa da shugaban wata kotu a birnin Kwanni, wanda shi ma yayi aikin sa ido akan zaben na Niger. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma za mu gabatar muku da shirin ilimi garkuwar dan Adam, wanda Yusuf Aliyu Harande zai gabatar da ma sakonni da kuka aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kungiyar agajin Red Cross ta kasa da kasa da ake kira IFRC a takaici da ta Red Crescent na yin kira da a taimaka musu da dala miliyan 9.4 don dakile yaduwar annobar Ebola a fadin yankin Afirka ta Yamma. Kungiyar ta IFRC ta faɗa a yau Litinin cewa za a yi amfani da kuɗin ne don sa ido da kuma faɗakar da al'umma a ƙasashen Guinea, Liberia, Cote d'Ivoire, Mali, Senegal da Saliyo. Ba ruwan annobar Ebola da iyakoki, a cewar Muhammad Mukir, daraktan kungiyar IFRC na yankin Afirka. Alakar zamantakewa ta kwad-da-kwad da al'ada da tattalin arziki tsakanin al'ummomi a Guinea da kasashe makwabtanta sun haifar da hadarin bazuwar cutar zuwa Liberia, Cote d'Ivoire da kuma Saliyo, ta yiwu har ma fiye da nan. A jiya Lahadi, jami'an lafiya a Guinea sun ayyana lamarin a matsayin annoba a yankin, bayan da aka samu mutum uku da aka gano sun kamu da cutar a Goke, wani ƙauye a gundumar Enzerekore. Akalla mutum ɗaya kuma ya mutu. Wannan shine karon farko da aka samu barkewar cutar a Guinea tun bayan shekarar 2016. Amurka na gab da samun adadin mace-mace rabin miliyan sakamakon cutar COVID-19 da karin mace-mace da ke da alaka da coronavirus fiye da kowace kasa, a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins. A yau Litinin da yamma, shugaba Joe Biden zai yi magana akan waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon cutar a fadar White House. Daga nan kuma za a yi shiru na 'yan mintoci, sannan kuma za a kunna candle don tunawa da waɗanda suka mutu. Nan da shekaru masu yawa, jama'a za su yi magana akan annobar a matsayin wani mummunan tarihi a ƙasar, yadda aka samu mutane da yawa da suka mutu daga cutar mai shafar numfashi. Abinda ƙwararre a fannin cututtuka masu yaduwa, Anthony Fauci ya faɗa kenan a CNN a jiya Lahadi. Don tunawa da gaba ɗayan waɗanda suka mutu, jaridar New York Times ta sanya zanen ɗigo guda 500,000 a shafinta na farko. Kowane ɗigo na zaman mutum ɗaya da ya mutu a Amurka sakamakon cutar. Wasu da ake kyautata zaton mayakan IS ne a arewa maso yammacin Pakistan sun kashe wasu mata su hudu da ke aiki da wata kungiya mai zaman kanta da ke aiki don kyautata rayuwar al'umma a jiya Lahadi. 'Yan sanda sun ce matan na kan hanyar su ne ta zuwa wurin aiki a lokacin da aka yi wa motar su kwantan bauna a arewacin lardin Waziristan, wurin da a baya yake mazaunin mayaka a bakin iyakar kasar da Afghanistan. Ofishin 'yan sandan gundumar ya ce harin da ya auku a garin Mir Ali ya jakata direban motar yayin da mace ta biyar ta yi sa'ar tsira. An ce jami'an tsaron Pakistan na gudanar da bincike suna kuma kokarin kama maharam.
An jima kaɗan Maryam Dauda za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. To bari mu faro rahotannin namu da ziyarar da babban hafsan sojan Najeriya Major General Ibrahim Atahiru ya kai a jihar Borno, inda ya ce harin da mayakan Boko Haram suka kai wa ƙananan hukumomin Dikwa da Marte da ke arewacin jihar Borno ba zai sa su yi ƙasa a gwiwa ba a ci gaba da yaƙi da suke yi da maharan, da kuma yanzu haka suke cin nasarori a kan wasu ɓangarori. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu.
Babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya Major General Ibrahim Atahiru ya ce harin da mayakan Boko Haram suka kai kan ƙananan hukumomin Martiri Dikwa ba zai sa su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da yaƙi da suke yi da maharan, da kuma yanzu hakan suna cin nasara a kansu a wasu ɓangarorin. Babban hafsan sojan ya bayyana hakan ne a lokacin da ya ziyarci garin Maiduguri a karo na uku da daɗa ƙarfafa gwiwowin jami'an sojan Najeriya da yanzu hakan ke yaƙi a wasu ɓangarorin Najeriya. Ya ce yanzu haka sun haɗa kai da jami'an sojan sama na ganin cewa sun cimma nasarar wannan yaƙi da suka sa a gaba. A makon jiya ne dai wasu dagitan cewa mayakan Boko Haram din ne kai hari karamar hukumar Marte da ke arewacin Borno, da aka ce har sun karɓe ragabar shugabancin karamar hukumar. Cikin makon ne kuma aka ce mayakan sun sake kai hari kan karamar hukumar Dikwa wanda ke kan hanya zuwa garin Marte, wanda hakan ya sa babban hafsan tattaki zo har zuwa garin Dikwan don ganawa da jami'an sojan nasu.
Na kasudin wannan zuwa da muke Borno ɗan kwanakin nan kun ga mun shiga yadda duk terrorist din suke, kuma mun samu an kakkashe da yawa. Kan haka din dole ne mu zo mu ba sojojin nan ƙarfin gwiwa mu tabbatar cewa an suna da matsaloli, menene matsalolin su mu san kuma yanda za ka musu sauki dan samu su yi aiki na yadda duk muke so. Da can sai ka samu sojojin sama da ƙasa ba su cika aiki tare ba, amma yanzu tunda muka ke wannan za ka samu kusan kullum tare muke komi. Za mu shiga har yanzu ka san muna sambisa, amma ka ga mu clearin sambisa za mu shiga duk abin da ya kama har lecture mu samu clearin nan ma abin da muke ciki.
Me ne kake gani dalilin da yasa wannan mayakan Boko Haram suka kai wasu harharen wasu bangarori, ganin cewa kuma kuna samun nasara a wasu bangarorin?
Eh to ka san yadda harkar abin nan yaki take, sun ga cewa muna samun nasara a can Sambisa sai suka biyo ta baya suka dawo suna kawo mana harhare ta nan wajen Dikwa da Marte, amma duk wannan bai hana komi ba.
Sai dai shima shugaban karaman hukumar Guzamala Alhaji Umar Kyari ya ce ya kamata jami'an sojan Najeriya su yi kokari su sake kwato garuruwan nasu a hannun mayakan Boko Haram, da zaka mutanen nasu na cikin wani hali.
Mu fatan mu da wayannan sabbin hafsoshin Najeriya su yi duk iya kokarin su mu ga cewa mun koma garuruwan mu. Yanzu haka temporary secretariat da muke amfani a gajiyar muke don mutanen mu da suke gajiyar din yanayin da suke ba wanda yake kusa da su. Dama state government shine yana dan agaza musu, to aka samu aka yi zabe aka ce to tunda ya zama haka kudin kuje duk ababen da za ku ya ku din in abin da ya fi karfin ku ayi mana reporting. So shi yasa yanzu temporarily secretariat na mu yan Guzamala din a gajiyar muke operating. To mutanen mu dama suna IDF camp ne, kuma yanayin IDF camp yanayi ne na temporarily, wato mutane a cikin gidaje irin na zana da sauransu. So wuta ta tashi, mutanen mu a yanzu haka wayanda wannan abun ya same su sun kai mutum 200,000 gaba daya, ba abinci ba, abun gurin kwana ma babu. Shi yasa muna neman agaji federal government.
Sai dai babban hafsan sojan kasar Najeriya ya baiwa sojojin Najeriya awanni 48 da sake kwato garin Marte da cikin guru da kuma Kirenuwa, sannan ya alƙori samar da tsaro ga mutanen garin Dikwan. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda biyu, ana tare ne dai da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam Dauda da labaran duniya kashi na biyu.
Masu zanga-zanga a Myanmar sun sake dawowa yau Litinin da yawansu, suna nuna kin amincewarsu da gwamnatin sojan kasar duk da gargaɗin da aka yi masu na mummunan matakin da jami'an tsaro za su ɗauka. Wata ƙungiya da ake kira Gen Z tare da ta Civil Disobedient Movement sun yi kira a jiya Lahadi da a gudanar da yajin aiki. Sun kuma roƙi jama'a su fito yau Litinin don juya halin da suka yi wa lakabi da 5-2s, wato rana, kwanan wata da shekara da ke da lamba 2 har su 5 a ciki. Ma'ana yau kenan 22 ga watan 2 a shekarar 2021. Kwatankwacin zanga-zangar goyon bayan demokradiyya da aka yi a Myanmar mai lakabin lamba 8 har su 4. Wadda aka yi ranar 8 ga watan 8 a shekarar 1988. Wani sako da aka fidda a jiya Lahadi a tashar talabijin ɗin MRTV wanda ya gargaɗi masu zanga-zangar shi ke tunzura mutane yanzu, musamman matasa, don ban hanyar fito magama da za a iya samun hasarar rayuka. Rahotanni da ke fitowa daga Yangon sun ce jami'an tsaro sun toshe hanyoyi a kusa da wasu ofisoshin jakadancin kasashen waje, inda suka zama matattaran masu zanga-zanga da ke yin kiran kasashen waje su sa baki. Mai ba da shawara akan harkokin tsaro a fadar White House, Jake Sullivan, ya faɗa a jiya Lahadi cewa Amurka ta fara tattaunawa da Iran akan maida wasu Amurkawa aƙalla su 5 gida da Iran ɗin ke tsare da su. A wata hira da shirin Face the Nation na gidan talabijin ɗin CBS, Sullivan ya ce batun na da mahimmanci ga gwamnatin shugaba Biden don ganin an maido da Amurkawan gida lami lafiya, kuma yadda aka tsare su a ƙasar wani babban abin ɓacin rai ne. Mun fara tattaunawa da Iran akan batun, a cewar Sullivan. Iran dai na riƙe da wasu masu takardun ƙasashe biyu, ciki har da Amurkawa 5 bisa zargin leƙen asiri.
A gaida Malama Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda aka kammala zaɓen shugaban ƙasa da zagaye na biyu, yayin da masu sa ido akan zaɓe na ƙasar waje suke yabawa zaɓen da aka yi. Suko na cikin gida sun nuna cewa akwai kurakurai da aka tafka a wurin shirya zaɓen da ya kamata a duba, kamar yadda wannan jami'a ta faɗa a tattaunawar da ta yi da wakiliyarmu Tamar Abari.
Hadiza Hima Haruna ni shugaba ce ta kungiyar Rotab ta nan jihar Damagaram, kuma mamba ce ta wannan kungiya ta Sa'ido wadda ake cewa Opel. Sai dai kamar kullun ne ba a rasa ɗan kurakurai, wanda na gani kamar misali wannan list additive in wanda tun na harko an yi kuka da ita, to a yanzu ma wani sabon tsari da aka saki kawowa, wanda gaskiya tsari ne wanda ba zai gamsar da jama'a ba, saboda list biskan list additive akwai mutum bulaguro da wanda ba inscribe bane a cikin inda yake yayi ban wannan, amma da karti din shi yazo nan yayi zabe ba zai samu yayi zabe ba. Tun wajen karfi daya an hana ba da recipes, babu authorization. A yanzu haka a komin cut da na huto mutun ya hi mutun 50 wanda suna zaman jiran a basu wannan takarda da ke nuna su ɗan wurin ne don su samu su yi zabe. Da katin ka da komi amma ba za ka iya yin zabe ba. A yanzu ma akwai kurakurai bisa kan horo na ɗan cikin mambobi na biro, saboda in kika tsaya kika lura kika gani akwai bururukan da in ka shiga sai ka ce kasuwa ce ake ci. Shi ko mutum guda ne yake da izinin ya shiga ya zabe ya huto, dai bayan dai ne ake shiga.
Wata tawaga ta ƴan sa ido daga kasar Najeriya sun yaba da yadda zaben ya gudana a jamhuriyar Niger, inda suka ce za su yi kwaikwayo.
Alhaji Ibrahim Tukur Sauda Engawa, chairman na Interparty Advisory Council a tarayyar Najeriya, kuma chairman na Zanar Labour. To mun zo mu ƙara jaddada yadda ake yin zaben, kuma mu ga abin da kila muna iya kwaikwayo. Kamar alal misali, ana zaɓe a nan Niger, ana kasuwanci, ana al'amuran kasuwanci ne bude shagon shi, kuma ana ta zaɓe ba abin da ya zaɓe. Kin ga wannan wani abu ne mai nuna cewa ƙasar Niger akwai kwanciyar hankali da zaman lafiya in ana yin zaɓe. Babu wani abu wanda za a ce gashi ya tsaye da zaɓe, amma kamar yanzu da naga ana wannan zaɓen babu wani matsala ga zaɓen nan.
Kun zo daga tattala da sunan wata kungiya ne?
Ai, kungiyar da muka fito da zo da ita ce Interparty Advisory Council, gamayyar jam'iyyun siyasa cikin wurin akwatin zabe da suke su 5,000 da wani abu. Sun mun zagaye kusan zai kai kusan rabi tare da shi shugaban zabe, kuma mun zagaya mun gani mutane sun hito sun yi zabe, abin ya ba mu sha'awa muna ta gani.
Wasu daga cikin mazabu sun sanya wani tsari da ya burge wani mai zabe.
Sunana Bashir Hussein Abubakar, wanda aka sani da Deko. Abubuwan da suka burge ni a cikin wannan tsarin zabe kamar nan wancan zaben ne, yayin shi lamun lahiya, to yau ya ka dauki tsarin da maza ba da mai shigo cikin wannan hili na yin zabe sai wanda kamar zai zabe kuma da irin ku yan jarida gaskiya wannan tsarin ya burge ni jama'an tsaro ne a bakin kofa suke ta he kanuna kenan in baka yi ba zabe da kuma hotanka ne lalle ka tuntaka ce sai a baka damar ka shigo dan yin wannan zabe.
Tamara Abari, muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
A gaida Tamara Abari da wannan rahoto. Abubakar Mahmud, shugaban babbar kotun kara ta birnin Kwadi, ɗaya ne daga cikin masu sa ido akan zaben da aka yi a jiya Lahadi na zagaye na biyu na shugaban kasa a Jamhuriyar Niger da sunan kotun tsarin mulki ta Niger. Yayi wa Haruna Mamman Bako bayanin yadda zaben ya wakana da kuma yadda aka soma lissafin ƙuri'un a cikin daren jiya.
Sunana Abubakar Mamadu, donc ni ne president du tribunal na Kwanni. Nazo a matsayin observateur ake cewa ko na cour constitutionnel. Donc cour constitutionnel ita ce ta ba mu nadi don mu zo mu observe abin, mu gani yanda abin yake kasancewa.
To yanzu kun wune kuna zagayawa kuna ganin yanda zabe ya gudana ya kuka ga abin ya wakana nan cikin birnin Kwanni.
Yanzu dai na farko dai zamu gode ma Allah da yasa yau aka kare wannan zaben nan lamin lafiya. Duk da inda muka zaga ga muka gani gaskiya zaben ba kaman na premier turkin bane, gaskiya abun ya rage, mutane sun rage ba kaman da bane, amma sa se comprendre an san me yasa dan babu yan takara ne loko wanda suke nan babu mai yan gida wanda ko suke neman da fitai ko babu su a ciki kenan shine yasa kake gani abun ya rage inda su suna nan gin za su jawo yan uwan su da bakan su da komai sai sun sa duk yanda za su dan da su samu amma da yake suna su yanzu sun samu ya kare to yanzu kaga da ya rage ba kaman da bane to kuma dai na biyu consta gurare ne kamar yanda aka yi na printukun mata rai ne suka yi yawa an tuka mata su ne suka yi zabe duk wanda ya ci ikon nan zaben nan mata rai suka yi zabe shi to shine muka gani an tuka rai ban ga wani matsala ba lahiya lamin lahiya an yi an gare
mutakan tsaron da aka doka a wurin gudanar da wannan zabe a wuraren da kuka zagaya kuna ya ce kun gamsu da su
eh na gamsu da su tunda yake duk inda na zaga ina ganin su kuma suna aike su yanzu ma haka ga sanan an kare da kuma ga sanan suna nan don su ma ana musu godiya tunda dai sun yi nominaje okene for sun yi yanda da ake so sun yi shi kenan su ma Allah ya ba su lada
an bude dai daga cikin akwatin zabe gabanka kuma an lissafa gabanka ana iya cewa shi ma wannan ka gamsu da yanda aka yi wannan aiki din
lalle haka nan ne gaskiya wannan sun yi shi na gamsu da wannan aikin su domin gaba na aka killa komai da komai kuma haka nan ne babu wani murya da aka yi daidai ne
abinda ya an yi cikin kaida
cikin kaida bai ma gabanka aka yi kuma cikin kaida daidai ne
a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da 31. A Jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraren mu a tasharmu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi
jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a yau ta da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah subhanahu wataala ya sa haka allahumma amin. Masu sauraro insha Allahu a wannan makon za mu daura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata inda muke jin irin matakai da ake dauka a makarantu domin kare dalibai da malamai da sauran al'umma daga kamuwa daga wannan annoba ta coronavirus tun bayan da mahukunta suka bada umarnin a koma makarantu yanzu ko wani irin hali ake ciki
wasa idan haka saboda haka ne sai ya zama cewa makarantar wani lokacin wasu sukan zo da safe wasu sukan zo da yamma domin a tabbatar da an samu tazara tsakanin dalibai baya ga wannan kuma sai kula da yanayin zafi na yara shi ma akan kula da cewa duk ana auna zafin jikin yara akai akai domin a tabbatar da duk wanda zafin shi jikin shi ya cika ya wuce kima to kaga akwai alamar tambaya ya kamata a bincike shi tunda alamun hawa-hawa zafi yana ɗaya daga cikin alamar wannan cuta su kaga shi ma dole mu kula da wannan ko shi ma muka sa ido don a misali akwai wani malami ana ce mai malam Kabir ya zo makaranta lokacin min jikin shi yayi zafi to nan take maka umarci shi da kada ya shiga makaranta sai ya je asibiti an auna zafin jikin shi domin a tabbatar cewa ba wannan cutar bane ba. Kuma Allah cikin ikon sa da yaji aka auna sai aka gano cewa malaria ce ke damun sa. Haka nan kuma akwai yara da dama wanda su ma irin wannan mun maida su gida saboda jikin su yayi zafi ko kuma da alamar zazzabi ko abun nan ko mura muka maida su gida dan kada a ce tunda mu ba jami'an lafiya bane ba, bamu da abin da zamu auna ba, zamu iya gane ko shine ba, to mukan dauki mataki na maida masu irin wannan alamu zuwa gidajen su har sai an tabbatar da cewa ba wannan laluran ta COVID-19 bace. Kuma wannan dawo ma da aka yi saboda sauran kayayyakin da muka aifadu su a wancan lokacin wasu suna nan ba su kare ba, sai dai dole muka karo wasu akan na baya, muka kara inganta wasu, aka kara yawan takunkuma wanda nasu ya bace, aka kara basu wanda kuma suke da nasu aka tabbata sun sanya, sai maganan sanitizers kuma duk da yake akwai sauran su ma mun ka karo. So wannan yana ɗaya daga cikadan daga cikin matakai da muke dauka a matsayinmu na shugabanni a wannan makaranta domin mu tabbatar cewa ita wannan cuta bata samu yaduwa a wannan makaranta ba. Kuma alhamdulillahi Allah na taimako mu har yanzu ba wani alamar da ya nuna alamar kamuwa da wannan cuta.
Da farko dai sunana Salamat Yau daga Eastern International Secondary School Central. Zan yi magana ne akan wannan annoba da ta same mu wadda ba kowa ya so ta zo a gare mu ba. Yanayin yanda mu shugabannin makarantar mu suka kasance suna kula da yanayin yanda cutar ke. Sun kasance a duk lokacin da ɗalibai suka zo a makaranta akan samu mu wanke hannunmu da sanitizer. Sannan kuma ga tsaftace makaranta da ake yi bayi da sauransu. Sannan mukan samu social distance tsakanin mu. Da mun kasance muna zaunawa mutum uku uku ne amma sanadiyyar wannan cuta mun zo muna zaunawa mutum ɗaya ɗaya. Haka ne ma wasu ajujuwan da yake suna da cunkoso da yawa sai aka raba su zuwa ajujuwa daban-daban domin saboda wannan cuta kada ta samu ɗaya daga cikin mu. Mun gode ma Allah da har yanzu Allah bai saka wasu daga cikin mu ba sun samu wannan cuta, kuma muna roƙon Allah da ya kare mu daga ita.
Da farko da suna na Abubakar Idris Garba daga makarantar Ehsan International Secondary School Funtuwa Kaduna State. Akwai ina son yin magana ne akan yadda malaman makarantar mu suka dauki matakan kare mu daga wannan cutar ta annobar COVID-19. Da farko dai ma kafin Abubakar shigo cikin makaranta sai an auna zafin jikin mutum kafin ma a bar shi shigo cikin makaranta. Sannan kuma in ya shigo za a ba shi ruwa da sabulu ya wanke hannunsa, sannan kuma a sa mashi hand sanitizer. Sannan kuma makaranta ta tanada ma kowane ɗalibi Xmas da zai sa a cikin aji. Sannan kuma ana kamar yadda aka buƙaci a baya tazara ga wanda kowane ɗalibi a yanda ake zama uku uku a da yanzu saboda wannan ta tasa ana zama biyu.
A jihar Kebbi ma irin waɗannan bayanai ba su sauya ba. In ka ɗebe wata makaranta a birnin Kebbi da a cikin bayanan shugabar makarantar ta ce tazara tsakanin ɗalibai ne don rashin wadatar azuzuwa ke zama ƙalubale.
Sunana Malaba Shema'u Garba, principal ta JSS Aliru Estate, Gauss, birnin Kebbi. Muna kimantawa daidai gwargwado saboda yaduwar ciwon da ko kusan ko ina ma an san da shi. Abinda muka daukan ma yaran mu, mun tsananta musu wanke hannuwansu, mun tsananta musu using face masks, mun tsananta musu using hand sanitizers, mun tsananta musu wa'annan gaba daya. Amma kasancewa wurin mu karamin wuri, gaskiya ba mu iya cewa wai mun yi maintaining social distancing ainihin yadda ya kamata mu yi maintaining din shi tsakanin ɗalibanmu. Amma daidai gwargwado mun dan kimanta saboda yanzu haka ma ana kawo mana yara sabon admission mun rufe ba mu dauka mun rufe saboda matsalar wurin zama na ɗalibai. Saboda duka makarantar muna managing one block ne with 3 classrooms, ba mu da wurin zaman su, kasancewa wurin sabon wuri.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da ya samu kenan a cikin shirin ma a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, da wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gratium, sai ni Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku huta lafiya daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.
can hakika ba da tangarda ba allura.
Kuma da gaida Yusuf Ali Harande, yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aika mana ta hanyar email. To bari mu faro da wannan sako da ya fito daga Abubakar Salisu Arkeme, Port Harcourt, jihar Yobe. Ya ce hakikan gudanar da zaben jamhuriyar Nijar cikin kwanciyar hankali da lumana gaskiya abu ne mai kyau, sai dai ba a dan gizo ke tsaka ba. Muna kira ga hukumar zaben cewa ta yi gaggawar sanar da sakamakon zaben, domin Hausawa na cewa gyara kayanka ba zai zamo sauki mu raba ba. Sai kuma wannan sako da ya fito daga dan mutan Maida, Aminu Kano mai dagar ko, ya ce assalamu VOA Hausa, a yau ina son ku bani dama ne kira ga kungiyar adaidaita saho ta jihar Kano da su janye yajin aiki da suka shiga, domin waɗanda suka shiga don su ba su ta shafa ba, ‘yan makaranta da al’umman gari da sauran daidaikun jama’a. Wannan sako na cewa alhamdulillahi masha Allah, muna godiya ga dukkan wanda ya sa hannu wajen ganin an ceto mutanenmu na Rijau da aka sace su a motar NSTA. Ubangijin Allah ya kiyaye gaba, da fatan kuma gwamnatin jihar tamu ta Niger za ta kara gaimi, domin gaskiya yadda tsaro ke kara lalacewa a jihar tamu abin tayar da hankali ne. Sako na gaba ya fito daga Jamila Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, da fatan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Suka ce muna jajantawa 'yan uwa da iyalai na sojojin da suka yi hatsarin jirgin sama a babban birnin tarayya Abuja. Su kuma mamatan muna addu'ar Allah sa aljanna firdaus ce makomarsu, mu kuma idan namu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Sako na gaba na cewa assalamu alaikum VOA Hausa, muna jajantawa 'yan uwa da iyalan sojojin da suka rasa rayukansu su bakwai sakamakon hatsarin jirgin sama a Abuja, Najeriya. Babu shakka wannan wani babban rashi ne ga ƙasa baki ɗaya, da fata Allah ya kiyaye faruwan haka nan gaba. Allah ya kuma baiwa 'yan uwa da iyalai hakurin jure wannan rashi da aka yi. Daga Usman Shitu Mahuta. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi, Najeriya. Ya ce salam VOA Hausa, muna miƙa sakon jajenmu ga ilahiran al'umman ƙasar Nijar dangane da mutuwar ma'aikatan zaɓe na ƙasar da suka rasa rayukansu sanadiyar fashewar wata nakiya a kan hanyarsu ta zuwa Talabiri. Allah ya jikansu da rahama. Idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani, amin summa amin. Sakonmu na ƙarshe na cewa ba komai yasa jama'ar Najeriya ba sa bin dokokin kariya daga kamuwa da cutar coronavirus ba, sai dai illa akwai matsaloli da dama da suka addabi al'umma wanda sun fi ita koronan, irin talauci da matsalar tsaro. Amma gwamnati ba ta ba da muhimmanci ba sai kan cutar korona, a don haka akwai aiki ja a gaban gwamnati. Daga Usman Shitu Mahuta. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Ƙungiyar agajin Red Cross ta ƙasa da ƙasa da ake kira IFRC a takaice da ta Red Crescent na yin kira a taimaka musu da dala miliyan 9.4 don daƙile yaduwar annobar Ebola a faɗin yankin Afirka ta Yamma. Amurka na gab da samun adadin mace-mace rabin miliyan sakamakon cutar COVID-19 da ƙara mace-mace da ke da alaƙa da coronavirus fiye da kowace ƙasa, a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins. Wasu da ake kyautata zato mayakan IS ne a arewa maso yammacin Pakistan sun kashe wasu mata su hudu da ke aiki da wata ƙungiya mai zaman kanta da ke aiki don kyautata rayuwar al'umma a jiya Lahadi.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu baki ɗaya na wannan lokacin, sai kuma an jima kaɗan da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 ke na agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti, da ma injiniyanmu na wannan la'asariyar, Baba Yako Makere da ta shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC, nake sallama da ku a huta lafiya, amma a dakace shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.